إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara godewa Allah mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke marmara a ƙaramar hukumar mulki ta Sabon Gari a jihar Kaduna Najeriya domin tunatar da kawunan mu akan daya daga cikin al'amura muhimmai da ya kamata mu tunatar da kanmu a kansu. Ina godewa Allah da ya bani ikon cika alkawarin da nayi watannin da suka gabata bayan an shirya za a gabatar da muhadarar nazo din amma ba a samu gabatar da ita yadda aka tsara ba. Aka alkawarin za a samu wani lokaci insha Allahu don gabatar da ita kuma alhamdulillah gashi mun taro a wannan lokacin don gabatar da wannan muhabara din. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi man gamdakatar wajen isar da saƙon nan yadda ya kamata ya kuma ba mu ikon amfana da abin da yake muhimmai ko abin da yake daidai da za a gabatar inda kuma akai kuskure Allah ya ba mu ikon gano kuskuren da mu gyara tun gabanin ma mu tashi daga muhadara din. Kamar yadda dan uwa Malam Mahmud Rabi ya sanar a matsayin tunatarwa gare mu matashiyar magana a wannan muhadarar tamu ita ce haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu da haƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu. Na kasa muhadarar gida uku ko gida huɗu. Kashi na farko gabatarwa ce, kashi na biyu zai magana akan haƙoƙin iyaye akan ƴaƴansu, kashi na uku zai tsokaci da su ƴaƴa dangane da iyayensu a matsayin kashedi, sai kashi na huɗu da zai magana akan haƙoƙin ƴaƴa akan iyayensu in ya so sai muhadarar ta nade da kammalawa ko cikawa insha Allah. Haihuwa kamar yadda da yawa yawa mu muka sani arziki ne, kuma ni'ima ce da ta dace da ɗabi'a da yanayin ɗan adam, domin a cikin suratul Nahl aya ta 72 Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa lallai kam haihuwa ko ƴaƴa da jikoki arziki ne kuma ni'ima ce. Allah ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil baqil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Allah ta'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, kuma Allah ne ya sanya muku abokan zama daga kawunanku. Inda dama farkon halitta annabi Adam ne aka halitta masa abokiyar zama daga gare shi Hawwa'u, sannan aka yada ƴaƴa da jikoki da ta taba kunni da sauransu maza da mata masu yawan gaske. To shi yasa anan ma Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ne ya sanya mana abadan zama ko abokan zama daga kawunanmu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, kuma ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga matan naku. Wa razaqakum min at-tayyibat, kuma ya azurta ku daga dada dan abubuwa. Afa bil baqil yu'minun, shin yanzu da ƙarya da barna da abubuwan da ba gaskiya ne za su yi imani ba? Wa bi ni'matillahi yakfurun, kuma su kafircewa ni'imar Allah. Wannan ayar sai ta nuna cewa ashe ƴaƴa da jikoki da Allah ta'ala yake azurta bayansa da su ni'ima ce kuma arziki ne. Dan adam a ɗabi'arsa yana jin daɗi, yakan yi farin ciki idan aka haifa masa ƴaƴa, kuma yakan roƙi Allah ta'ala ma ya azurta shi da ƴaƴan idan bai samu ba. Mutanen da ba su samu haihuwa ba za ka iske sau da yawa suna roƙon Allah ya azurta su da haihuwa, saboda abu ne da ɗabi'ar ɗan adam ke so. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawansa annabi Zakariya alayhi salam da ya riƙa roƙon Allah ya azurta shi da ƴaƴa ya ba shi haihuwa. A cikin suratul Ali Imran aya ta 38 Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin irin addu'ar da annabi Zakariya ya riƙa yi na Allah ta'ala ya azurta shi da haihuwa. Bayan abin da ya gani daga Maryam na daga karamomi da irin abubuwan da Allah yake ba ta su, yake hore mata da nau'o'in abincin da ba lokacin da ake samun su ita ake gani daga gare ta ba, da ya tambaye ta kuma ta nuna masa daga Allah ne, don Allah dama yana azurta wanda ya so ba tare da iyakancewa ba. To Allah sai ya ce hunalika da zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. A yayin nan da Zakariya ya ji bayanan Maryam mahaifiyar annabi Isa alayhi salam, sai ya roƙi ubangijinsa, kala ya ce rabbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba, ya Allah ka azurta ni kai min kyauta kaman baiwa daga gare ka na zurriya mai kyau, zuriya kyakkyawa, zuriya mai alkhairi, zuriya tsarkakiya, wato ƴaƴa kenan da jikoki. Innaka sami'ud du'a, lalle kai mai jin addu'a. Kuma ashe ɗabi'ar ɗan adam ce in ya zama bai da haihuwa ko bai da ƴaƴa ya maroki Allah ta'ala ya azurta shi da su. A nasu ɓangaren su ƴaƴa ɗin kyauta ce daga Allah, da yake yi wa bayansa gurgurdan yadda su kamar da yake cikin suratul shura aya ta 49 da ta 50 fadin Allah tabaraka wa ta'ala lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ya'budu liman yasha inasa wa ya'budu liman yasha adh-dhukur ay yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha qima innahu alimun kabir Allah ta'ala yace lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa na Allah ne yakhluqu ma yasha yana halittar abin da yake ya'budu liman yasha inasa wa ya'budu liman yasha adh-dhukur Allah ne ke halittar abin da yake a cikin mahaifa ba wani wanda ke da ikon yadda za a yi ko abin da za a halitta a cikin mahaifa saboda haka Allah zai ce ya habu liman yasha inasa yana ba wanda ya so kyautar ƴaƴa mata wa ya habu liman yasha adh-dhukur wanda kuma ya so sai ya ba su kyautan ƴaƴa maza ayu zawwijuhum dhukrana wa inasa ko ya hada ba wani mazan da mata sai da ma an haife su a matsayin tagwaye ko ya uku ko ya hudu kwanan da ma an ce wata mata a Lagos ta shi ya jiyar a mahaifa daya ko kuma ya zama to haihuwa daban-daban wani kaga an ba shi ƴaƴa mata zalla gaba daya yayin shi wani a ba shi ƴaƴa maza zalla wani kuma a hada mishi maza da mata wa ya'lamu man yasha wa qima kuma ina sanya wanda ya so ya zama to baya haihuwa mara haihuwa innahu alimun qadir lalle shi alimun masani ne qadirun kuma mai ilmi akan duk abin da yake wannan aya tana tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ke kyautar yaya kenan yaya kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala yaya adoni da aka kawatawa mutane sha'awarsa Allah ta'ala sai kaddara cewa su ƴaƴa su zama to ado ga iyayensu kuma an kawatawa mutane san wannan adan wato san ƴaƴa din kamar yadda yake cikin suratul kaf aya ta 46 fadin Allah tabaraka wa ta'ala al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ta'ala ya bayyana cewa da dukiya da yaya ado ne na rayuwar duniya kenan yaya ado ne ga iyayen su sannan suratul ali imran aya ta 14 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harf Allah ta'ala ya bayyana cewa an kawatawa mutane soyayyen sha'awoyin rai abubuwan da zuciya ke sha'awa menen nisa daga mata sai zaman to maza na san mata dabi'a ce wanda duk gari ya ce shi zai san mata kwata-kwata to ɗaya abu biyu ko dai bai faɗi gaskiya ba dan yana so ya karan tsaye ga dabi'a ko kuma ya faɗi gaskiya amma yana da larura Allah ya soyar wa maza san mata kamar da ya soyar wa mata san maza shi yasa ake zuyina linnasi hubbu shahawati an kawatawa mutane san sha'awacci sha'awacin rai minan nisa'i daga mata wal banin da yaya wannan shine shahidi an kawatawa mutane san yaya duk wanda kaji ya ce baya san yaya kwata-kwata to shi ma ɗayan abu biyu ko dai yana da matsala a yanayinsa ko a kwakwalwarsa ko kuma yana faɗin abin da ba gaskiya ba don kamar yana kokarin yin karan tsaye ne ga ɗabi'ar da Allah ya halicce shi da ita fatan kuma da mutum shi ne ya samu ƴaƴa na gari masu albarka masu biyayya masu tausayi waɗanda za su tsaya makwafinsa su cike gurbinsa su ci gaba daga wurin da ya tsaya idan Allah ya ɗauki ransa kowa yana fatan Allah ya adarta shi da ƴaƴa na gari ne wa
waɗanda zamanto masu aldarka ba tambaɗaɗɗu ba, masu biyayya ba ƴan tawaye ba, masu tausayi ba marasa tausayi ba, waɗanda za su tsaya makwafinsa ɗin bayan bashi su ci gaba daga inda ya tsaya. Kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin da Annabi Zakariya a cikin suratul Maryam a aya ta 5 zuwa ta 6. A lokacin da Annabi Zakariya ya ga gashi tsufa ta zo mashi, sannan mama ta sai ta ma ba ta haihuwa, duk tsufa kuma ya zo musu, sai ya shiga cikin ɗarɗar da tsoron, to in ya bar duniya wa zai ci gaba daga inda ya tsaya na yin wa'azi da dawa da kiran mutane zuwa ga bautan Allah duk cancanta. Shi yasa sai ya addu'a yake kiran Allah ta'ala cikin dare, yana mai sallah, yana mai ibada ga Allah, yana cewa Allah ka azurta inda ɗa fa'ani min ladunka waliya yarifuni wa yarifu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ka azurta ni kai man kyautan wanda zai gaje ni majibinci daga gare ka, da yarifuni da zai gaje ni, wato ɗa kenan, da zai gaje ni akan abin da nake kai na tauhidi na kiran mutane zuwa ga bauta maka, wa yarifu min ali yaquba, ya kuma gaji abinda ƴaƴan Yaquba da shi kansa Yaquba suka rayu a kai. Annabi Yaqub kowa ya san shi, shi ne baba Annabi Yusuf, kuma ɗa yake ga Annabi Ishaqa, Annabi Ishaqa kuma ɗa yake ga Annabi Ibrahim khalilullahi. Aikinsa gaba ɗaya shi ne dawa, kiran mutane zuwa ga hanyar Allah, bautawa Allah bisa cancanta da isar da saƙon da Allah ya umarce su da isarwa. To Annabi Zakariya kuma yana addu'a, yana roƙon Allah ya azurta shi da wanda zai ci gaba daga inda ya tsaya in bayar da sa. Waj'alhu rabbi radiya, kuma Allah ka sanya shi wanda zai zama yana yin aiki don neman yardanka, wanda zai samu yardanka a dalilin tsayuwan da zai yi wajen bautata maka. To kamancewa ita aya kyauta ce, ado ne, kuma abinda aka ƙawata wa mutane son shi ne, sa'annan kuma fata ne da kowane mutum ke yi ya same su su zama na gargare don su zama sun ci gaba daga inda ya tsaya. Ke zamanto kuma a hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa ƴaƴa su zamanto amana a wurin iyayensu, kuma wasiya daga Allah zuwa ga iyaye, kowane ɗa amana ce shi a kan iyayensa, kowane ɗa Allah ya yi wasici game da shi ga iyayensa, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a suratul Nisa aya ta 11 inda yake yusikumullahu fi auladikum, Allah yana yi muku wasici game da ƴaƴanku, ashe ƴaƴa wasiya ce kuma amana ce a wurin iyayensu. Iyaye su ne dalilin samuwar ƴaƴa a wannan duniya bayan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dama shi ne dalilin farko don shi ya halicce su, ya halicci iyaye, ya halicci waɗanda suka haifi iyaye, ya halicci kowa da komai. To amma bayan Allah ta'ala mahalicin, to iyaye su ne sanadi kuma dalili na zuwan ƴaƴan duniya. Babu wanda aka jefo shi daga sama, ba wanda ƙasa ta dare ya ulƙulu, kowa iyaye ne sanadiyar zuwan shi, mace da namiji, uwa da uba, ko ba ko wanda ba a ce ga ubansa a shar'ance ba, amma da wani ne ya yi wa mahaifiyarsa ciki, aka samu cikin nashi aka haife shi, saboda haka yana da uba duk da cewa a shar'ance ba a danganta shi gare shi. Ƴaƴa ba za su iya ƙididdige wahalar da iyaye suka sha ba, da ɗawainiyar da suka yi, da cutar wanda suka jure, da rashin hutu ballantana ma barci da suka rasa, da rashin kwanciyar hankali da suka samu kansu ciki domin ganin sun kula da ƴaƴansu. Ku ga yadda uwa ta ɗauki ciki, kai ta ɗaurayi, wata ya zo mata da sauƙi, wata ya zo mata da tsanani. Na ambata mana a wancan zama da muka yi cewa akwai matan da ƴan suka samu juna biyu ba ta ƙara yin tafiya akan kafafunsu sai sun mai. Akwai matar da kullum safe in ta tashi barci, in ta yi alwala ta yi sallah, kafin ta komai sai ta je bayi ta buɗe shadda ko matsayi ta shinshini warin wurin don shi ne kaɗai zai hana ta yin amai a wannan yini. Akwai matar da ba ta iya cin abinci sai a bayi. Akwai matar da daga ran da ta samu ciki har ta haihu ba ta zama mai lafiya, yau ciwo gobe sauki, yau ciwo gobe sauki, har ta haifa abin da ke cikinta. Dubu halin naƙuda banda taraddadi da ake ciki na a mutu ko a rai a wajen haihuwar, mata nawa ne suka mutu jim kadan ba haihuwa ko saboda tsinkewar jini ko saboda wani abin daban ba tsinkewar jini ba, mata nawa ne suka mutu wajen naƙuda, ko gama har sa ma mutuwa a wajen naƙuda aka yi cikin dalilai ko alamomi na kyakkyawan cikawa ba. Wata macen sai an farkata da almakashi ko yana kafin ta iya haihuwa, wata sai an barke cikinta kafin a ciro ɗan. Duk bayan ta gama wannan, haka kuma za ta ci gaba da shayar da wannan ɗa, duk abin da zai taɓa shi ba ta so, ita ta wahala shi ya ji daɗi. Da rana ya ta tsara bacci, ita tana aikin gida. Da daddare lokacin da za ta huta ta barci, shi kuma ya barci. Yadda ta ga rana haka za ta ga dare a mafi yawan lokaci. Tana aiki ya kama kuka, ta bar aikin ta je ta ɗauke shi. Ta yi tuwon dare, mai gida ya dawo ya faɗa alhali kuma ɗan ne ya hana ta sukuni. Yana kama kuka sai ta firgice gaba ɗaya, ta rasa abin da ke mata daɗi, hankalinta ya guje, tunaninta ya fita daga jikinta saboda ɗanta na kuka har sai ya yi shiru. Ana zafi, ita tana zufa amma shi tana mai fifita. Ana sanyi, ita tana makirkita amma shi ta rufe shi. Ana sauro, ita tana ƙoƙarin ta ga cewa sauron nan bai fito ba, amma ita sauron bai cije shi ba, amma ita sauron na cizonta. Lokacin ruwa ta rike shi, ita ruwan ya mata duka. Kafin ta ci sai ya ƙoshi, duk ƙoshinsa kuma in yana ci, in tana ci ya kama kuka ta bari, ko ma in tana cin ya zo ce nata zai ci, haka za ta ɗauka ta bashi. Haka za ta gaba da shayar da shi. Yau tana asibiti saboda yana mura ko yana zazzaɓi, gobe tana kwance a gida a gado a dalilin shi tana nan da bashi don ya bacci. Har ta yaye shi lokacin yayi shekara ɗaya, shekara ɗaya rabi, shekara biyu ko ƙasa da haka. Sannan kuma ta ci gaba da renonsa bayan ta gama shayar da shi har ya girma, ta mai wanka, ya tashi a kan gado a zaninta a baya a cinyarta, za ta yi sallah ya yi mata fitsari, sai ta canza riga da zani ta wanke, sannan ta sake zuwa ta kabbar sallah. Duk wannan uwa ce ke yi. In bai da lafiya ba ta da lafiya, in ki take lafiya ɗanta na cikin kuzari da walwala. Uba a nashi ɓangaren, daga lokacin da aka ɗauki ciki duk matsalar uwa tana dawowa gare shi, don shi zai fita komai dare zai sai magani a cikin shi, yayi sammako ya kai ta asibiti in mai ƙoƙari ne, in ba irin marasa ƙoƙarin nan da ke barin matan su suke wahala ba. Shi zai fita ya fafutukan nemowa, ya nemo ya kawo. Idan yaron da Allah zai ya ɗauki ɗawainiyarsa tun ma wajen haihuwa, in ta kure sai an je asibiti, ya kai matar asibiti, ya kai gauro, ya kai mari, ya biya kuɗin wahalhalu na likita da sauran waɗanda ke kula da ita a asibiti har ta haihuwa a sallamo su. In ya dawo gida ya fafutukan nemo abin da za a ci, ya fafutukan ragon suna yana da hali. In ba suna yin wankan jego, ya fafutukan nemo itace da za a yi wanka, har da ma ganye da za a bubbuge jiki da shi. Koda ko wannan wankan zai haifar da ciwon hawan jini, kamar yadda da yawa matan Hausawa da ke wankan jego ke fama da hawan jini ba tare da sun sani ba. daga gida wannan yaran nan in ya fita shiga makaranta ya sa shi makaranta ya biya kudin makarantansa kullun tunaninsa yaran nan yake so ya samu ilimi ya shiryu ya zama na kwarai a gaji uban a dalilin ɗansu su ba su laifi ba ba su ji ba ba su gani ba amma ɗan ya zama ɗan kuka mai ja uwarsa zagi ko mai ja uwarsa jifa duk wannan ayyuka ne da iyaye ke yi da yayansu wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya matsayin iyaye a matakin farko bayan matsayin shi shi kansa Allah ne da matsayin manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sanya haƙƙoƙin iyaye a matsayin haƙƙoƙi mafi girma bayan haƙƙoƙin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul nisa aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kuma ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai game da iyaye kuma ku kyautata musu Allah na ambaton kansa wanda bauta masa na rataye ne da bin abinda manzo ya lokaci saboda haka bauta wa Allah na tare da yin da'a da biyayya da kiyaye haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da mataki na gaba sai Allah ce bil walidaini ihsana kuma game da iyaye guda biyu uwa da uba a kyautata musu a cikin suratul qumar aya ta 14 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce anshkur li wal walidayka ka gode mani kuma ka gode wa iyayenka a sai kenan daga Allah da manzo a bangare guda to sai kuma iyaye a duk cikin mutane baki daya banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bai matsayi kamar iyaye ba bai matsayi da daraja da haƙoƙi kamar iyaye mutum to dai ke Allah tabaaraka wa ta'ala mai amali Allah ta'ala mai jin kai sai ya sa iyaye suka zamanto su ne dalilin zuwan ƴaƴansu duniya su kuma ƴaƴan sai aka sa su a matsayin amana a wurin iyayensu shi yasa ba mamaki da aka sanya iyaye a tsakanin ƴaƴa da kofar aljanna ta yadda ba wani da da ya isa shiga aljanna ba tare da ya bi ta kofar da iyayensa su ne a tsakani ba kuma aka sanya yardan Allah tare da yardansu kuma fushin Allah tare da fushinsu inda ana so Allah ya yarda to sai an yarda da iyaye in kuwa aka fi sa ta iyaye to ko shakka babu Allah zai fushi al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah sai da hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-walidu awsatu abwab al-janna fa in shi'ta fa abi zalika al-bab aw sabr mahaifi da mahaifiya su ne ƴan tsakanin mutum da ƙofar aljanna ba yadda mutum zai shiga cikin aljanna sai ya bi ta wannan ƙofa kuma su ne a tsakiya a kan bakin ƙofa ko dokin ƙofar kaga idan suka kiyarda ka shiga suka babbaki suka yi babaki ne kaga ba shiga aljanna in kuwa suka zakuɗa suka baka wuri sai ka shiga aljanna ma'aki sallallahu alaihi wa sallam ce fa in shi'ta to in ka ga dama fa bi zalika al-bab ka wula kan ta ka toga ta wannan koba din aw fadu ko kuma ka kiyaye shi ka darsa shi ta yadda in ka zo shiga zaka shiga ba matsala Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin al-Adab al-Mufrad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rida rabb سيد الوالد وسخط الرب في سخط الوالد يردن الله وبنجدي ناتكين يردن إياه فشن الله ناتكين فشن إياه كذا إذن دي أكا فساعة إياه كذا أصام فشن الله إذن أكا يردن دي إياه ذا أصام يردن الله سبحانه وتعالى بعد ولن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بين تيوى الجنة na karkashin kafafun iyaye ne kamar yadda yake cikin sunan Nasa'i da Musnadin Imam Ahmad daga Muawiya dan Ja'ima radiyallahu anhuma cewa Ja'ima ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masa ya Rasulullah aradtu an aghzu wa kadditu at-tashiruka ya manzon Allah na yi nufin in fita wajen yaki in je yaƙi don ɗaukaka addinin Allah don yin gwagwarmaya cikin tabarkin Allah. To na zo wurinka don neman shawara. Faƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hal laka min ummin, kana da uwa? Qala na'am, yace eh. Qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa farzamha fa innal jannata inda rijliha, je ka makalewa uwarka, je ka makalkalewa mahaifiyarka, ka lazumce ta, yi mata hidima, yi mata ɗawainiya, yi mata kirki, kyautata mata, yi mata biyayya, yi mata ɗa'a, domin aljanna na wajen kafarta. A wata ruwayar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce izama fa innal jannata tahta aqdamiha, je ka lazumci mahaifiyarka domin aljanna na ƙarƙashin kafarta. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan na nuna cewa ashe yaya manya ne, domin tun da dai kyauta ce, arziki ne, ni'ima ce, alawa ne, abinda aka sha'awantar da shi ne ga mutane, kuma amana ce, har ma Allah ya ba iyaye wasiyyi game da yaya, ashe yaya na da matsayi mai girma a ɓangaren ɗinkin. A ɗaya ɓangaren kuma iyaye su ne sanadiyyar zuwan yaya. Su manya ne darajarsu ma na biye da darajar Allah ta'ala da manzonsa. Matsayinsu shi ke biye da matsayin Allah da manzo. Haƙoƙinsu shi ne mataki na biyu bayan haƙƙin Allah da manzo. Aka sanya su a matsayin dalili na shiga aljanna. Aka sanya su a matsayin dalili na yardan Allah ko fushin Allah. Wannan na nuna cewa iyaye su ma na da matsayi babba. To duk inda aka haɗu, ya zama akwai haɗuwa da alaƙa tsakanin wancan da wannan, to dole ana buƙatar a kiyaye wa kowa matsayin shi. Wannan matsayin da irin abin da kowa ya cancanta shi ake kira haƙƙoƙi a musulunci. To Allah raufur rahimun ne, sai ya zamanto ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Iyaye zama suna da haƙƙoƙinsu a kan yaya, ‘ya’ya ma suna da haƙƙoƙinsu a kan iyayensu. Kamar yadda hadisi ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha aba kulli dhi haqqin haqqa, Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Kenan iyaye na da haƙƙoƙi, ‘ya’ya ma na da haƙƙoƙi. To kamar yadda na ambata, wannan muhadara ɗin za ta yi magana ne a kan haƙƙoƙin iyaye ɗin a kan ‘ya’yansu da kuma haƙƙoƙin ‘ya’ya a kan iyayensu. To sai dai ba kamar kila yadda za a fara yi ba, in yanayi ya ba da mu kammala duka, to za mu kammala. Amma idan yanayi bai ba da ba, to za mu tsaya inda Allah ya ƙaddara za mu tsaya. Saboda kowane ɓangare mai cin gashin kansa ne, kamar yadda ɗan uwa Malam Mahmud ya ambata tun farko. Iyaye na da haƙƙoƙi masu tarin yawa kan ‘ya’yansu. Haƙƙoƙin da zama ma irin wannan ba zai iya kance su ba. To amma don samun sauƙin gabatarwa, za mu dubi haƙƙoƙin nan a matakai guda bakwai. Ma'ana za mu kasa haƙƙoƙin iyaye zuwa bakwai. Haƙƙi na farko shi ne haƙƙin biyayya gare su da kuma kiyaye albarmarsu da haƙƙoƙinsu, wanda shi ne Larabci ya kance birrul walidai. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wasiya game da iyaye, kuma ya yi umarni da a kiyaye albarmarsu da haƙƙoƙinsu da matsayinsu. A cikin suratul Ankabut aya ta 8 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, ko mun yi wa mutum wasiyyi game da iyayensa akan ya kyautata. A suratul Qumran aya ta 14 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayhi al-masir. Wa mai wasiyyi ga mutum game da iyayensa, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni, dama da can ita mai rauni, sai kuma ga ciki ya tsaya mata rauni, ta haife shi kuma cikin rauni, ta shayar da shi cikin wahala, wato sa'ali mutu ya amai, da yamma har an yaya shi an cire shi daga nono cikin shekara biyu. Kaga ga wata tara ga shayarwa cikakkiya shekara biyu, ana iya shayarwa ƙasa da shekara biyu, gwargwadon yadda bukata ta kama, amma ba za a wuce ba in ba da larura hassasa masa ba kuma. Allah ta anashkur li wali walidayka ilayya al-masir, to ka gode mani kai mutum ne na halice ka inda Allah, wali walidayka da iyayenka su ma ka gode musu saboda dawainiya da kai da suka yi da wahala da kasancewar su da zai na zuwan ka duniya. Ilayya al-masir gare ni ne makoma take inda Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin suratul al-a'raf aya ta 16 aya ta 15 zuwa ta 16, Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara jaddada wannan wasiki da ya yi wa mutum game da iyayensa. Allah ta'ala ya ce wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashudda wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi wa ala walidayhi wa an a'mala salihan tardah واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اتقولنا ايهم بالاديو اعلى تشاكل اعلى تشاشدة سورة الاعقاب الله تعالى قال جدد وسيتي ديو متن قمد الهي saboda irin wahala da tawainiya da larura da suka shiga dangane shi ya zama wani abu. Mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahala cikin wahala, ta haife shi cikin wahala, wannan raunin da ake magana wahala ne. Ta kuma yaye shi cikin wata 30 daga yin daga ɗaukar ciki zuwa shayarwa. In ka ɗauki ɗaukar ciki kila wata 9 shayarwa kenan zai zama shekara 1 mai rabi, ka ga an samu wata 30. In ka dauki cewa ma Allah zai tun ma wata 6 ko wata 7 a kai 7 ne, ka ga kenan ka hada da shekara biyu wata 24 ka iya samu wata 30. Wanda yasa malamai suka ce wasu daga cikinsu in dai mace ta yi wata 6 a takin miji ta yi, to wannan dana shi bai dai sai in kai ba abin da zai kwace shi da la'ani. kamar da cikin tufatul hukam na mazhabar malikiya wa khamsatul a'wam yaqaf al-haml wa sittatul ashhur fi al-aqall, to abin da Allah ya yi wasiki akan ba karama abu bane. Allah baya yin wasiki akan abin da ba babba ba, da yana da iyaye da kiyaye alfarmansu da kiyaye matsayinsu na daga ayyukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya biso. Bani Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ce na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, wani aiki ne mafi soyuwa da Allah madaukaki? Qala as-salatu ala waqtiha, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yin sallah akan lokaci. Qultu thumma ay, nace sa'an nan sai ne ta da kirin walidai, yake yin biyayya da kyautatawa da kiyaye alfarmar iyaye. Qultu thumma ay, nace sa'an nan sai ne ta da al-jihadu fi sabilillah, yake yin jihadi don daukaka addinin Allah. Ku duba ku gani yan uwa yadda aka fifita biyayya da da'a da kyautatawa da kiyaye alfarmar iyaye akan yin jihadi. Karfa kuma ta hadisin Muhammad Jalal ya bayyana mana cewa jihadi shine zurwatu sanadin Islam, ko da ruwa tsoro ruwa musulunci shine jihadi. Amma din da wannan sai ya zama yawa iyaye biyayya da kyautata musu da kiyaye alfarmansu na sama da yin jihadi. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da annabi alayhi salam saboda yawan biyayya da yake wa iyayensa, kamar yadda ya bayyana cewa biyayya ga mahaifiya na daga baiwar da shi Allah ɗin ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam. kamar annabi aya Allah ta'ala sai ya ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya kuma ne biyayya mai da'a ne kiyaye albarmar iyayensa wa lam yakun jabbaran bai kasance jabbaran mai saurin kai ba asiya mai sabon Allah kamar yadda cikin suratul maryam aya ta 14 aya ta 32 cikin maryam din dai sai Allah ya ba mu labari game da annabi Isa cewa ga ba abin da annabi Isa yake ga mutanansa tun yana jariri cikin tsumbar rayuwa da mahaifiyarsa ta fita shi ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ko me yin da'a da biyayya da kyautatawa da kiyaye alfarbar mahaifiyata wa lam yaj'alni Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai mai saurin ido shaqiya ta batse ko marasa arziki ba sai da wannan na daga cikin abubuwan baiwa da'a abubuwa na tajoji manya-manya masu kima da daraja da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam abinda Allah ya yi wa kai ko shakka babu abu ne babba shi yasa ya yi wa annabi Isa kamar yadda ya yi annabi Yahya alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya biyayyan nan da kiyaye alfarman nan da ƴaƴa za su yi wa iyayensu a matsayin dalili na taruwar arziki da albarkar rayuwa da kuma samun biyayyan su kansu nasu ƴaƴan in Allah ya raya sun girma sun yi aure sun haihu su ma nasu ƴaƴan su yi musu biyayya in dai suka yi wa iyayensu biyayya hadisi ya tabbata a cikin musnadin Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sarrahu an yumadda lahu fi umrin wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yatim rahima maki sallallahu alaihi wasallam yace wanda dai yake fata yake san a sauye mashi rayuwarsa a tara mashi arzikinsa cewa wa iyayensa biyayya ya kiyaye alfarmarsa kuma ya sadar da zumuntan shi sai da rayuwa ba na ji da tsara mutum shekaru ne akan abin da Allah ya kaddara masa da tun farko a abin da ne a sa albarka cikin rayuwarsa ta yadda aikin da za a ce sai an shekara 40 za a yi cikin shekara 4 sai Allah ya sa yi yanzu ne kike tsammani wala zaki Allah ya ada ban nasibu kazalika dan uwanmu kuma malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam ku duba da baki rayuwarsa da yake shekara 50 ba duniya Allah ya kira sa amma ku duba yadda Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa ayyukan da ya yi daga nan har kiyama ta tsaya ba za a manta da su ba ko da an sa albarka cikin rayuwarsa in ka duba irin yadda ake yawo da kasa-kasan Malam Jafar a yau sai ka ce wai shi shekara ne a duniya kuma yanzu ma ya zama malami har ya iya waɗannan lakcoci da muhadarori garuruwa ƙasashe da sauransu ku duba tafsiri da yi shekara nawa ya yi a duniya har ya samu wannan albarkar rayuwa albarkar lokaci ku duba malaman da ake a wannan zamani irin Sheikh Al-Albani irin Sheikh Al-Husaynin ku ga yana rubuce-rubucen da kai sai ka ce wai sun shekara 250 ne a duniya har suka yi wannan littafai na ba wani fanni da Sheikh Al-Usaymin bai rubutu kansa ba to wayo shi yana yi kuma shekara nawa albarkar rayuwa albarkar lokaci ku duba Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ku duba ku ga irin yadda ya yi hidima ya rubuta littafi ko ya ba da fatawoyin da a yau aka dawwane cikin mujalladi ɗaya bayan ɗaya har 37 sai ka ce shekara nawa a duniya ga gugar mai da yi ga wahalar da ya sha ɗauri ya sha duka amma tun da haka ya yi wannan albarkar rayuwa albarkar lokaci ashe in Allah ya so bawa shi da alkhairi yakan sa mashi albarka a rayuwarsa da lokacinsa to daga cikin fa'ani da za ka yi amfani da shi na samun albarkar rayuwa to ka kiyaye haƙƙin iyayenka ka kiyaye alfarmarsu ka yi musu da'a da biyayya الطبراني هو تعريفي بذل الله صلى الله عليه وآله وسلم آياته بروا آباءكم tabarrukum abna'ukum. Ku yi ranku da da biyayya, ku kiyaye alfarmansu da matsayinsu, kuma na ku yayan sai Allah ya sa su muku. Ashe wanda zai zama da iyayensa, ya wulakanta iyayensa, ya kiyaye hakkokin iyayensa, to ya sani tabbas tabbas zai samu jarabawa ko da ba ga dukkan ƴaƴansa ba, wasu daga cikin ƴaƴansa sai sun dagare shi. Kuma na tabbata ku shehu ko a nan marmara ko a sabon gari ko a zahiri gaba daya ko a jihar Kaduna a Najeriya gaba daya, misalai ba su da iyaka na inda ƴaƴa suka zama gagararru ga iyayensu. In aka duba tarihi sai a ga su ma waɗannan ƴaƴan ba su kyautata mu za su iyayen ba, ko ba a samu waɗannan. Biyayya ga iyaye ita ce ibada mafi kusantar da bawa ga Allah. Kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidain. A wata nuskar min birril walida yake, ni ban san wani aiki, ban san wani aiki da yafi kusantar da bawa zuwa ga Allah ba fiye da yin da'a da biyayya ga mahaifa ko ga mahaifiya. Wannan azarin, wannan hadisi da azari ne sahihi al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-Adab al-Mufrad. Kaifa Ibn Mayyah ya ce Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma ya ce mani atafruk ay atakhaf min an-nar, kana yin Qur'ani shiga wutar jahannama, wa tuhibbu an tudkhila wa tuhibbu an tadkhula al-janna, kuma kana son ka shiga aljanna? Kuntu ai wallahi, nace a kwarai ko wallahi, wallahi ko ina so. Kala sai Abdullahi ibn Umar ya ce min a hayyan walidaka, to iyayenka na da rai? Kuntu indi ummi, nace masa a uwa ta ce kawai ke bare mahaifi na yau so. Kala sai ya ce min fa wallahi law alanta lahal kalama wa ba'amta ba'ama la tadkhulanna aljanna ma tanaka alkaba'ira, yace na rantsa da Allah in dai zaka tausafa magana ga mahaifiyarka ka ciyar da ita abinci, to wallahi sai ka shiga aljanna, matakar ka ne sanci manyan manyan zulmi. Shi kenan yanda da biyayya da kyautatawa ga iyaye da kiyaye alfarmansu na daga sababi da dalilai na shiga aljanna. Biyayya ga iyaye da kiyaye alfarmansu da kiyaye matsayinsu da martabarsu na gaba da abinda duk mutum zai wa matarsa da ƴaƴansa da ƴan uwa da abokai, iyaye su ne gaban duk waɗannan. Biyayya da zai ma iyayensa ta kunshi duk abinda zai sadar zuwa ga iyayensa da ya haɗa da abinci, ciyar da su, tufafi, tufatar da su, wurin zama, ba su wurin zama, magani, tabbatar da lafiya, da duk wani abu da iyaye ke bukata. Idan mutum ya haka, to ya yi abin da ake kira birrul walidaini a matsayin ɗaya daga cikin haƙƙoƙi guda bakwai na iyaye a kan ƴaƴansu. Haƙƙi na biyu, kyautata musu. Haƙƙi na iyaye a kan ƴaƴansu cewa ƴaƴa su kyautata wa iyayensu gwargwadon iko. Domin a cikin suratul Isra ayoyi na 23 zuwa 24 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wa akhfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīrā. Allah ta'ala ya ce kuma ubangijinka ya wajabta, shine ma'anar ka ba ya hukunta, ya wajabta Allah ta'budu illa iyya, kar ku bauta kowa sai shi, wa bil walidayni ihsana, kuma game da iyaye a kyautata musu. Imma ya magana inda kal kibara aduma aw kilahuma, ko sun kai matsayi na tsufa dukan su ko ɗaya daga cikin su, ko ba su kai ba ka kyautata musu. fala taqullahu ma ufin karkace da su ta ka ga musu magana mara dadi kai musu tsawa ka bada abin da ba za su so ba wala tanahuma karkai musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka ga musu magana mai taushi mai dadi wanda za ka faranta musu ne wa fitlahuma janana dhulli min arrahma ka sassauta janana dhulli min arrahma fukafukan kankanci ko kankanta min arrahma na tausayi gare su ma'ana ka dauki mataki na kankan da kanka da nuna sabajin tausayi da jin kai da rahama gare su wa qul rabbi irhamhuma kuma ka ce ya ubangiji irhamhuma ka ji kan iyaye na biyu kamar bayani sagira kamar yadda suka rene ni ina karami wannan ayoyi na tabbatar da wajibi na a kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye shi ne jihadi mafi girma kuma hanya ce ta samun lada mai tarin yawa wajen Allah da nan Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman izinin a bashi dama ya fita wajen jihadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa a hayyun walidaka ya aika da rai kana na'am mutum ya ce eh kana sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa fihi ma fajahid ka je kai jihadi wajen kyautata wa iyayenka haka na Imam al-Bukhari da Muslim sun wata hadisi cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ubayuka ala al-hijrati wal jihad abtadi al-ajra min Allah ta'ala ya ce wa manzo zan yi mubaya'a gare ka akan zan yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga garinmu zuwa Madina dan ci gaba da bautan Allah kuma zan yi jihad ina mai neman lada wajen Allah kana sai manzo ya ce masa fa'an min walidayka ahadun hayy shin daga cikin iyayenka ko fa'an min walidayka ahadun hayy daga cikin iyayenka akwai wanda ke da rai kana na'am balki lahuma sai ce kwarai dukan su ma suna da rai kana sai manzo ya ce masa fatabtaka al-ajra min Allah ta'ala to da gaske kana neman nada wajen Allah kana na'am sai mutum ya ce kala sai annabi ce masa fardi ila walidayka fa aqin subatuhuma ko ma wajen iyayenka ka kyautata musu wannan ya ishe ka samu nan a shekin da kyautata wa iyaye abu ne da yake tabbatar wa bawa da lada mai tarin yawa wajen Allah tabaraka wa ta'ala iyaye suna mai cancantar waɗanda za a kyautata wa a cikin mutane babu wanda za ka kyautata wa kamar iyayenka domin kuwa Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi daga Abu Huraira Allah kara masa yadda ya ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala ya rasulullah man aqu an-nas bi husni subati aw ta ruwaya sahabati wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya manzon Allah wane ne a cikin mutane ya fi cancantar in kyauta masa qala sai manzo ya ce ummuka mahaifiyarka kana kuma man mutum yake daga nan saiwa kana ummuka manzo yake mahaifiyarka kana kuma man ya kara cewa saiwa ne kana ummuka yake mahaifiyarka har sau uku kana kuma man mutum yake sa'an nan saiwa ne kana abuka manzo yake sannan babanka ba na sai da aka ambaci mahaifiya sau uku sannan aka kawo uku ba a wajen waya ta Imam Muslim mutumin cewa ya Rasulullah mana aqu an-nas bi husni subati ko bi husni suhba wane ne daga cikin mutane ya fi cancantar in kyautata masa qala manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka adnaka mahaifi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mahaifiyarka sa'annan mahaifiyarka sa'annan mahaifiyarka, sa'annan mahaifinka, sa'annan na kusa da kai da na kusa da kai. Wannan ayata guda biyu na nuna cewa ba wanda ya cancanci a kyautata masa kamar iyaye. Gabar da iyaye wajen kyautatawa da fifita su a kan iyali na daga dalilan karɓan addu'a. Domin kuwa hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito dangane da mutane uku waɗanda tafiya ta kama su suka je suka shiga wani kogon dutse a dalilin hadarin ruwa da suka gani. Suna shiga wannan kogon dutsen sai ya zamanto dutse ya gangaro ya rufe su gaba ɗaya, ya toshe ramin wannan kogo ta yadda ba za su iya fita ba. Suka shawaran ko wannan sai roƙi Allah da aikin da yake ganin yayi don Allah din. To daga cikin su ɗaya ya roƙi Allah da irin fifita wanda ya kasance yana yi wa iyayensa akan iyayensa. Wannan fifitawar ita ta sa Allah ta'ala ya amshi addu'ar su, wannan dutse ya dan jingira ya dan jirkita suka fara ganin alamar hanyar da za su fito. Ko wannan sai ya roƙi Allah da irin ayyukan da yake ganin ya kyautata niyya, ya kyautata ikhlasinsa ga Allah wajen aikata shi. Dama su uku ne, ko ya roƙi Allah da wannan aiki kuma ya zamanto hakan ya zama dalilin alkhairi har ya zama Allah ta'ala ya karɓi addu'o'insu ya zama sun fito daga cikin wannan kogo. Kyautatawa iyaye ta kunshi rashin kyamar abin da aka gani daga gare su mara daɗi. Duk abin da ka gani daga iyayenka mara daɗi, to ya zamanto ka haƙuri da shi. Kila ka shiga tsakanin tsofaffi ne, kila ba suna fama da lalurar rashin lafiya, ya zamanto ana jin wari daga gare su, ya zamanto ko a ji ɗakin yana wari ko wani abu ne wanda ba a so a ji shi da gare su, to na daga haƙƙinsu, na daga kyautata musu ya zamanto kar a ji damuwa a zuciya a dalilin wannan. Rashin yin mutuntawa ko nuna an fi su wayewa ko daga murya sama da tasu ko ƙaryata su cikin magana ko mai da martani da yin raddi gare su na daga alama ta kyautatawa iyaye. Ya zamanto mutum bai ba iyayensa tsawa ba, ya zamanto bai nuna wa iyayensa shi ya fi su wayewa su ba su karatu ba shi ne, ya zamanto bai nuna wa iyayensa cewa abinda suka faɗi ƙarya ne, ya zama bai nuna wa iyayensa cewa abinda suka faɗi shi bai dace cewa a kai, ya zamanto ba a yin raddi da mai da martani ga iyayensa, ya zamanto ba a ɗaga murya sama da su. To in dai bawa ya kiyaye waɗannan, to ya zama mai kyautatawa iyayensa. Hakanan na daga alamomin kyautatawa iyaye tausasa musu cikin magana da zaɓen kalmomin da suka dace wajen magana da su, da mutuntawa gare su a cikin duk abin da za a faɗi. Ya zamanto mutum ya zama yana zaɓen kalmomi ba yana faɗin maganganu zakal-zakal-gatsal kamar yadda faɗa wa abokinsa ko kaninsa ko uwarsa ko wani mutum daban ba. Ya zama sai ya zaɓa ya tace kalmomin da zai amfani da su a kan iyayensa. Domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi magana a cikin suratul Isra aya ta 23 da ta 24 da muka kawo a baya, yake wa tabaraka Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa akhfid lahuma janaha adh-dhill min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Malamai suka ce waɗannan ayoyi sun kunshi duk waɗannan abubuwa guda uku na kyautatawa da muka ambata. Hakki na uku, yin da'a gare su, zartar da abinda suka ce a yi da bayan abinda suka hana, matukar hakan bai saba wa Allah ba. Domin kuwa da'a gare a yi cikin umarni na hane na daga haƙoƙinsu a kan yayansu. Matukar dai ba su yi umarnin saɓon Allah ba, wajibi ne a yi musu biyayya gwargwadon iko. amma idan sun yi umar ne su haɗa wa Allah to ba za a yi masa da'a ba domin da'a ana yin ta ne cikin abin da bai saba wa Allah ba innama ta'a fil ma'ruf a cikin suratul luqman aya ta 15 Allah tabaraka wata'ala ya ce wa in ta'adaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa fa'ihuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayhi ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إذا يا أنبيو سن ساكا سن ترزا ساكا سن أكارن قلن كاي شركا دانين إن جاء الله أمين دفاعي وليل من جلوبك قمدش فلا تطيعوا ما توقف المصدع كنا إندي مسيمك أمرني تسابع الله ما إندي مسيمك أمرني تهين أبين جهد مكرن تهين شدير الله ما to wajibi ne kai musu umarni cikin umarnin su kai musu biyayya da da'a cikin umarni da hani gwargwadon ikon ka kai wajibi ne da yawa iyayensa da'a ko da ko yin da'a gare su zai sa ta cikin kunci kai ko da zai rasa duniya gaba daya to wajibi ne yawa iyayensa da'a الإمام البخاري أتكلم الأدب المفرد يا رجاء حديثي تبتك دقاء الدرداء ياتي أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتفقين ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يا إمام وسيتي دعوه وهدى ترى دقاء تكلسوا وابي والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا من دنياك فاخرج لهما mai yi mun wasiti da cewa wasi walidaika kuma kai ba iyayenka da wa ina maraka an takhruja min dunyaka kan ma suka umarce ka daga bar wani abu na duniya wani abu da kake san shi na duniya in suka ce ka bari fakhruj lahuma to ka bar wannan abu saboda su kana da mota suka ce ni dai wannan motar bana so ka je ka saida ta to ka saida ta duk san da kake mu wannan motar kana aiki suka ce wannan aikin ni da ina ganin babu alkhairi cikin ka bashi to dole ka bari kai masa da'a ka bari in da baka iya gamsar da su ka iya nuna musu muhimmancin su kare ka su barka shiga maka da addu'a ta alheri akan wannan ba in da ba su gamsu ba suka kabe to ka bar wannan mata ka muna jin wannan ko ba ta ce kake so sai iyayenta suka ce ka bata karbi da ita to karbi da ita ka sake ta matukar dai ba sun yi bisa san zuciya ba ne matukar dai sun ga tana sabawa shari'a ne ko tana so ta halakar da kai ka bar hanyar Allah suka ce ka sake ta to dole ka sake ta ballantana budurwa da kake so ka aura su ce maka ba su so kake sai ka aura dan Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace kana ta timra wa kuntu uhibbuha nake nan ina da wata mata kuma ina tsananin fata wa kana Umar ya kawwa shi kuma Umar baba da baya fata fa kana yace ke mun kallika sake ta fa abaitu sanaki fa da Umar radiyallahu anhu annabiya sallallahu alaihi wasallam zakar lahu zalika zakar zalika lahu sai Umar baba na yake wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa Abdullahi dana na ce suki mata sayake fa kala Annabi sallallahu alaihi wasallam tallikaha sai Annabi yake mun sake ta a wannan waya yake ban ati abaka fa tallikaha bila banka kai ma ubanka da'a ka sake ta saboda haka Abdullahi da Umar ya sake ta dole turkashi ina mata san da yau ba su ba iyayen su muhimmanci ba ina suke wannan hadisi sahihi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi to amma idan babu wanda yake na shari'a da ya sa iyaye suka ce dan su ki matar sa to ba zai musu biyayya ba domin kuwa wani mutum ya je wajen al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya tambaye shi yace masa inna bi yaqulu talik ma'ataka wa ana uhibbuha, baba na yace mani in saki matata alhali kuma ina son ta. Kala sai Abdullahi sai Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal yace masa la talika akan ka saki ta. Kala sai mutum yace alaysa Umar ibn al-Khattab amarna Abdullah an yuballigha ra'ata, ashe Umar dan Khattab da Umar shi dan sa Abdullah ya saki matarsa ba kuma dole ya saki ta. Kala sai al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace hatta yakuna abuka mithla Umar, to bari sai baban ka ya zama kamar Umar, to daga nan sai ka mai da'a. To bai ne kuma Umar ba da mai suka ce ba ana nufin zai zama ya saki Umar bane. Abinda ake nufi sai in dalilin da zai sa ya saki matar tasa da babansa ya ce irin da Umar ne, kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya bayyana a sharhin Diwan Riyadus Salihin cewa muna sane bisa ilimi ne ilimi cewa Umar ba zai kuma sanar da saki matarsa ba sai da dalilin shari'a. Don haka idan babu dalili na shari'a sai mahaifi ko mahaifiya suka ki matarka suka ce sai ka sake ta, to ba za ka yi masa da'awa ba. Shi yasa Al-Utsaimin bayan ya gama bayanin sa mai tsawo sai ya ce fa idza amaraka abuka aw ummuka bi an tuballigha imra'ataka wa anta tuhibbuha wa lam tajid 'alayha ma'khadan shar'iyyan fala tuballigha. Idan babanka ko mamarka suka umarce ka da ka saki matarka alhali kai kana son ta kuma kai baka samu hujja ta shari'a da zaka kama ta da shi na laifi ba, to kar ka sake ta. La'anna hadhihi min al-'adat al-khassa allati la yatadakhalu ahadun fiha bayna al-insani wa bayna zawjatihi, yace domin ku akamar tsaure al'amari ne na mutum shi akan kansa, buƙatar mutum ce wani da yake shiga tsakanin mutum da matarsa ba. Yana kullum daga cikin abin da mahaifiya ta kan faɗi in tana magana akan lamarin aure, takan ce ai mutum bai shiga tsakanin miji da matarsa in ko ka shiga ciki ka ji kunya. Yanzu kana ganin wannan dan uwanka ne kana tausaya mai wahalar da yake ji hannun matarsa ko wani abin, amma da ka ba da shawara ya sake ta da hannun da yake kin ma san wani abu wai wani ba cewa ya sake ki, to daga ranar kun kulla ba makiyin da kamar kai. Ayyama Aisha misali hatta manyan mata ɗan mazan je ban yaɗe ban fara irin sirrin na Aisha ba ka abin da ba ta kata da Aliyu ba da ya kawo nan a lokacin da aka yi mata talafi manzo sai da ya zama yana neman shawarwari ya nemi shawarar Umar ya nemi shawarar Aliyu dan Abi Talib, aka ce Aliyu dan Abi Talib da ya duka halin da manzo yake ciki na kwanci da damuwa sai ce to ka sake ta mana in ka sake ta Allah zai musanya maka da wata bita. Ashe Aisha labari ya koma kurminta ta yi ba ta manta wannan game da Aliyu ba ta mantawa wai shi ne ba da shawara a sake ta, to ba ta manta da wannan ba har suka koma ga Allah dukansu. Da haka Sheikh Al-Utsaimin ya ce wannan mas'ala ce wanda ta shafi mutum akan kansa wanda bai da wuri mun shiga, to amma idan ya zama to dalili na shari'a yasa aka ce ka sake ta, to dole kai ma mahaifinka ko mahaifiyar ka da'a ka saki wannan matar. Haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu na hudu shine yin masa addu'a to suna da rai ballantana bayan mutuwarsu, don Allah tabaraka wa ta'ala ya kira yaya kuma ya faɗaƙar da su yin addu'a, ya kira ya zuwa ga yin addu'a ga iyaye kuma ya faɗaƙar da su a kan haka ne musamman ma bayan mutuwarsu. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Isra aya ta 24 ya umarci iyaye ya ce wa kun ko iyaye gaba da dukan mu Allah umarce mu da faɗin rabbir hamkuma kamar rabbayani sagira, ya Allah ka ji kansu kai musu rahama kamar yadda suka ji kaina suka tausaya mani suka rene ni ina karami. Al-Imam Muslim ya rawaita hadisi a cikin sahihinsa, Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ma ta ibnu adam in ka ba amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu ayyukan sa gaba daya da alkhairi sun yake sai daga abubuwa guda uku sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah sadaqa mai gudana wato irin abinda za a yi na sadaka da amfanin da alkhairin zai ci gaba kaiwa ga wanda ya yi harban mutuwarsa yana cikin kabari har kiyama ta tsaya kamar gina masallaci ba da shimfidar masallaci kawo amsakuwa taimakawa da duk abin zai inganta masallaci na daga bankoki ne janareto ne kudin mai da za a sawa janareto da sauransu haka ne ya san mutane su samu ruwa ko yin bohol ko kai ko fito da kan famfo ko bar gidanka mutane su rika ɗiba gyaran hanya yin hanya ɗin ma yin abin da zai ba da dama a samu ilimi kamar kawo littafai ƙur'anai tafsiri hadisi littafan fiqh masallaci ko makarantar islamiyya gina makarantar islamiyya ɗaukar nauyin masu karantarwa da dai duk wani abu wanda zai kawo lada gare ka bayan mutuwarka wannan shi ake kira sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bih ko ilimin da mutum zai bari a cigaba da amfani da shi ka karanta da ilimi ko ka bar abin da za a karanta a samu ilimi littafai kenan aw waladun salih yad'u lah ko kuma ɗa na gari ɗa na ƙwarai na kirki da zai mashi addu'a ashe kenan tunda dai an bayyana ɗa na ƙwarai na yin addu'a ga iyayensa kenan lallai ne mutum ya yi addu'a ga iyayensa tun suna da rai ya rika Allah a ya saka min da alkhairi akan tawainiya da suka yi da renansa da suka yi da tarbiyya da suka yi masa in sun mutu ya rika masu addu'ar Allah ya gabata musu Allah ya jikansu Allah ya masu rahama Allah ya laddafa musu kamar yadda su ma suka tausaya mishi yana kare haƙƙi na biyar ziyartar su da yin masu hidima na daga haƙƙin iyaye a kan yayansu ya'ya su rika yin ziyara ga iyayensu in ba suna da nauyi ba ne da yin ma iyaye hidima ziyartar yayaye wajibi ne kuma haƙƙi ne na yayaye a kan yayansu gwargwadon ikon yayansu wajibi ne yaya su rika ziyartar iyaye lokaci zuwa lokaci kuma su taimaka musu da ayyuka da gwargwadon ikonsu kana da mahaifinka a ƙauye ka naki gari ka je ka gaishe shi ka tambaya shi ko yana da kayan da yake so a wanke mishi duk shekarun ka kuwa ya fito da wannan kaya ko da kwara ɗaya ne ka da ka samu ka wanke ka yi masa hidima a wannan za ga mata sun fi kokari in dai ta kai ziyara gidansu to sai ta yi kokari kafin ta bar gidan nan sai ta mai mata ta wanke ko shara ko gyaran gado ko yanke kumba ko gyaran gashi ko ta yi mata kitso in ta iya ko wani abu mai kama da wani amma mun maza galibi ba mu wani galibin mu ba ma wani wani ma zai yi shekara cin da je inda yayin suke ba kuma suna nan da nasu wani ma suna gida ta da yayin amma ba zai kishin su ba duk saboda tsabagen gayu ko samartaka ko ustazanci bai da ma lokacin gani yayin ba zai yadda safe kamar yadda ƙuncin mai tabbatar ba ya ce ba mai na kwana ko mamaye na kwana ba zai mata wannan ba ko barka da asuba ko an tashi lafiya ko makamancin wani sai ya kwana biyan uku ba su gaida da mahaifinsa ba kuma gida ɗaya suke kwana a kaga wannan hanya asara ba gida ɗaya suke kwana ba layi ɗaya suke ko unguwa ɗaya sai ya wata guda bai je ba kowaya dangansu da kai yaran matarka na da haƙƙi na ka ziyarce su na da haƙƙi na ka kyautata musu na da haƙƙi na ka mutunta su to ina ga mahaifinka da haife ka ko mahaifinka da haife ka haka kuma wajibi ne ya sadar da iyayensa ta hanyar yi musu kyauta lokaci zuwa lokaci gurgurdan iko dama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'adu ta'abu ba ku yi da yawa juna kyauta za ku so juna to shi an kwana idan da kai kai wani kyauta to ina ga mahaifinka to haƙƙi ne da iyaye kan iyayensu ya su rika ziyartar iyayensu kuma suna musu hidima da ɗawainiya gargaɗin ikonsu haƙƙi na shida wajibi ne ɗaya su girmama iyayensu haƙƙin iyaye ne a girmama su ana girmama iyaye a matsayin ba su haƙƙin nan ta hanyoyi da yawan gaske na ɗaya amsa kiransu da gaggawa da sun kira ka ka ce na'am ka kuma je kar ka ce ina zuwa ka shafa minti goma minti ashirin awa ɗaya kila ba ka ce ka manta ko kuma ka yi lako kana je suna kira ba za ka amsa ba ko ba a samun matasa suna haka ba a samu don Allah kin amsa kiran iyaye babban bala'i ne kuma idan suka fushi da kai akan haka ka shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin Juraij ar-Rahim bawan Allah ne mai yawan bautar Allah mai kokari ya ma killata kansa ya kebe don ya samu dama da sukunin bautar Allah sosai wata rana mahaifiyarsa ta je wurinsa a kan wata bukata ta kira sunan shi Juraij a jirgin lokacin kuma ya kabbara sallah zai ku duba girman sallah sallar nafila a zuciyar shi ya ce to ya Allah da kira na ana yi mahaifiyarsa na kira na gasu kuma ina gaban ka ina sallah saboda haka sai bai amsa mahaifiyarsa ba ta kira ta kira ta gaji ta tafi ta sa gida wa wani wani ta kira sunan shi Juraij na jinta ta san yana jinta amma bai amsa ba saboda yana sallah akan wani bin ma aka yi dace yana sallah dan girmamawa ga Allah tabaraka wa ta'ala da fifi da Allah ma ne ce akan halittar Allah tunda akin Allah ya faɗi mai to amma kasancewar ba sallar farin da yake ba tana bila ce haƙƙin mai ya faɗi nan na Allah dai shi ba maka shi a wannan lokaci sai na fiye ta fusata ta ce ya Allah dana ne na zo na kira shi bai amsa ba ya Allah kar ka sa ya mutu sai ya da sharrin kawuwa ko kuma dai sharrin maznaciya kamar yadda ta amfani da kalmar mumisa maznaciya amma za ta iya ɗaukar kalmar kawo a wannan kawowa don su ne aka sani maznata ɓalɓalo da akwai kuma wata mashahuriya a ƙauyen nasu ta tara an santa da irin wannan aikin wata rana sai zama wajen inda ya killace ta suka dai sau'ama ko kuma dau dan duru ɗinsa dai ya killace kansa sai ta zonan sai kuma ga wani makiyayi mai kiwon dabbobi shi ma ya zaune sai ya zo da ita ana nan sai ta samu ciki ana nan sai ta haihu a wata ruwa ba ta haihu ba cikin da ya girma aka gani aka ce mata ke kuma wannan da daina ta ce Juraij ne a da kuwa ta kama shi ko bata kama ba mutanen gari suka zo suka kira sunan shi na sallah da hansa ba ko ka kama rushe wannan dan dabbuka ne suka rurusa ta gaba daya. Ya fito yana murmushi, yace musu yaya, suka ce gashi. Ya shafa kan yaron yace kai wane ne babanka? Yaro sai ce wani makiyayin dabbobi. A wata waya cikin ne aka ce sai alwala dama yana Allah ya nafila raka biyu ya bigi cikin ya ce kai baban Allah wane ne babanka? Ta ina cikin cikin uwarsa ya ce wane makiyayi. Anan aka gane ba shi bane, har ma suka nemi su sake gina masa ƴar bukar tasa ko durɗin nasa da zinari da azurfa. Ya ce a ku mai da ginin yadda yake a da. Amma a shaida nan shi ne Jurayj addu'ar mahaifiya ta kama shi, saboda ne saboda ta kira shi bai amsa ba. Da yawa za a ga mutane ma iyayen sun kira su ba za su amsa ba. Ko da za ka zo in dai baka amsa sun ji ba, don hankalin su ya kwanta a kan ka amsa kana tafe ka yi laifi ba. Yana daga hanyar girmama su, rashin shiga wajensu ba tare da izini ba. Kar ka kuskura ka shiga wajen iyayenka ba tare da izini ba. Ɗakin babanka, ɗakin mahaifiyarka, kar ka shiga sai ka nemi izini. Kai sallama ka ce in shigo. Amma musamman a lokuta uku da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin suratul Nur. Nur da kuwa za cikin suratul Nur da safe bayan sallar azuba da rana, musamman lokacin da rijiyar rana, lokacin da akan sauke tufafi ake cire riga a dan shakata a sha iska da kuma dare, wannan lokutan an hana duk wanda ya balaga ya shiga wajen iyayensa ba da izinin su ba a wannan lokutan. Da ma ko ba su ba mutlakan baka kawai shiga dukun-dukun ka fara daki ba da izini ba. Na daga hanyoyin girmama su, rage kiran sunayensu kai tsaye. Abin mamaki akwai mutanen da ke kiran sunan iyayensu sunan baban shi Zaidu sai ka daina kiran shi Zaidu, ba za ce baba ba ko malam ko Alhaji, saboda kila an yi rashin sa'a mahaifiyarsa suna kiran sunan mijinta ne kai tsaye babansa, saboda haka wai shi ma ya taso sai ya rika kiran baban da sunan shi kai tsaye. Wannan ba a girmama iyaye ba, ba a ba su haƙƙi na girmamawa ba. Na daga hanyoyin girmama su rashin tafiya a gabansu ko zama kafin su in ba da izinin su ba. Laifi ne babba kana tafiya da mahaifinka ka shige gaba, dole shi ne a gaba kai kana bin sa baya, ko da yana ba za ku yi ba, dole yana a gaba kai kana baya. Allahumma sai in shi ya ba ka izinin ka wuce, saboda ka mai jagoranci ka nuna mai hanya ko makamancin wannan. Haka nan laifi ne ka zauna kafin shi, laifi ne ka zauna kafin shi, kun je wuri kai ka zauna kafin shi laifi ne. Laifi ne ka miƙe kafin shi, jan ba shi ba izini ba, dole ka jira sai ya miƙe. Laifi ne yana zaune kai kana tsaye in ba shi ya tada ka ba. Yana daga girmamawa a matsayin haƙƙin iyaye kan yayansu, ya zamanto ka taimaka masa a lokacin da bai hau abin hawa ko ya sauka daga abin hawa ko ya ɗauko kaya. Ka hanzarta ko da kana da almajiranka a ƙofar gida kuna karatu, a je karatun ga babban karatu ta ka farko kayan babanka. In ya dawo keke ne ka sai karɓi kitin ka shiga mai da shi gida. In babur ne ka zuba babur ɗin ka kabe masa, ko in shiga da shi za a shiga. In mota ce buɗe mai ko ba ce ka buɗe mai gare shi. In bai shiga motar buɗe mai ya shiga ka rinde masa. In kaya ne ko ko akan keke ko akan babur sauke kayan ka shiga da shi gida. Duk waɗannan abubuwan su ake kira girmama iyaye a babin haƙƙi na iyaye akan yayansu. tambayar ita ce muna yi haka matasa saboda Allah muna yi matasa sai yi kuma gasa a gabana ana yi ko kuma za a gyara za a gyara ne ko dama ana yi to Allah ya ba mu yukan gyara yana daga hanyar girmama iyaye a matsayin haƙƙinsu a kan iyayensu rashin kotawa da maganarsu in mahaifinka na magana ko min tsawonta ko da ba ni ke baka da kake ganin ba amfani haka za ka kura har sai ya gama ya je jika ko kuma ka ce masa baba ka kammala ina iya tafiya in ka tsinke shi ka tafi wai da kai za ka je makaranta ka ba ka jarraba ku insha Allah sai ka faɗi ma'a ne kana magana ka nuna ka kosa ta gaji a baka girma mata ba ko ka kaɗe ta a ka bari sai an kai gaba sannan sai ka bari wajen ka in kana da shi na ga girma ma wanda za ka yi wa yayanka a matsayin hakkinsu kar ka yi tsumul da baka suna magana ko ka dace su cikin magana sai sun kai ƙarshe yana daga girmama iyaye a matsayin hakkinsu a kan yaya rashin yin girman kai gare su kana ɗansu wai don tana gwamna ko kansila ko waye ko waye ko mai kuɗi ko wani hakimi su ina wani da hakimcinka ina wani da kuɗin ka kuɗin ka na wobi ina wani da gwamnan ka ko shugaban ƙasanka ko ciyaman ko kansila ina wani da wannan mahaifan ka ne ba dama ka yi musu girman kai ko kuma sakama in kai wannan to baka girmama iyayenka ba girmama iyaye kuwa haƙƙi ne na su a kanka yana daga girmama iyaye rashin danganta kanka da wani su akwai da dama za a ga matasa sai mutum an tambaye shi wai waye babanka sai ya faɗi buwan baban shi mai kuɗi ko mai sarauta wai don kar a ce baban shi ya faskaran nan wanda duk ya danganci zuwa ga wani mahaifinsa yana sanar da haka ya yi babban zunubi babban zunubi ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai haƙƙi na bakwai sadar da zumuntansu bayan mutuwarsu ya zamanto ko bayan sun mutu iyayen to ana sadar da zumuntansu a ziyarce su a kabari a yi musu addu'a a sadar da zumuntansu ta hanyar mutunta da girmama da kiyaye zumuncin da ke tsakaninsu da abokansu da sauran masoyansu Hadija ta cikin Sahih Muslim daga Abdullahi ɗan Dinar cewa wata rana Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu masu na tare sai ya ga wani mutumin ƙauye akan hanyar ta zuwa Makka fa sallama alaihi Abdullah ibn Umar sai Abdullahi ibn Umar bai sallama wa amana wa ala himarin kana yakabu yana kan jakin sa ne shi Abdullahi ibn Umar tafiya suke ya ga ya hau kan jakin amma da ga wannan mutumin sai ya mutumin sallama ya sauka akan jakin wa atafu imamatan kana ala rasi yawa wannan mutumin kawai jakin da yake hau ya kuma kira wannan da take kan sa Abdullahi ibn Umar ya daura wa mutumin tafiya ba zaki suna kan tafiya daga Madina zuwa Makka Abdullahi ibn Umar na kan jaki ya yi wa wani da yake wannan mutumin kawai sai ya yi mutumin kawai nan sallama ya amsa ya sauka kan jakin sa ya ce mutumin ya hau na baka ya kuma daura wa mutumin da wannan sa ya ce duka abinka ƙara wani dinar Abdullahi ɗan Dinar ya ce faƙul na lahu sai muka ce Abdullahi ɗan Umar aslahakallahu Allah ya gyara al'amarinka Allah ya gyara aikin malam innahum al-a'rabu wa hum yarduna bil yadir mutumin ka yayi wannan mutumin dan ka dan bayan ka ba shi kyauta da yadda ko dan ya ka ba mutumin ko yawo yana yarawa amma a ce ka dauki takinka ka ba shi ka daura mashi rawaninka فقال عبد الله بن عمر سعد بن عمر يجي ان ابا هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بابا شي مسوين بابا نا ني عمر baba shine masoyin Umar din ba, a'a baban shi ne masoyin Umar, abokin Umar, amma ga dan Umar din ya girmama dan wancan mutumin da yake abokin baban shi dan girman Allah. Yanzu mahaifinka kana girmama abokin shi, in mahaifinka ya rasu kakan yi takakka ka je wajen abokin mahaifinka wanda ruwan je suna zama a hira tare, balle ka ga dan shi dan abokin babanka ka sauka a kan jaki ko yanzu a kan babur ko ke take kai na baka kila ma bashi kake daga Endwell ko kuma bashin gwamnati ne za ka cire maka kadan kadan dan Allah mutane ne za su yi haka lama yan yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace kuma ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna afdalul bir filatul rajul a'la wajhi abi mafi biyayyar biyayya da tabiwa uba shine sadar da iyalan abokan baban shi ko masoyan baban shi. Ashe kenan haƙƙi ne na mahaifi akan ɗansa, haƙƙi ne na mahaifiya akan ɗanta ya sadar da zumuntanta bayan mutuwa ta hanyar ziyartar kabari, aiwata addu'a da kuma sadar da zumuntan abokai ko ƙawaye da ɗan uwan abokan ko ƙawayen bayan mutuwarsu. ƴan uwa masu girma, yanzu an yi awa ɗaya gari da minti ɗaya da fara wannan muhadara, gashi kuma ba ma gama magana akan iyaye da haƙoƙinsu akan yayansu ba, ballantana a shiga haƙoƙin iyaye akan iyayensu. Dama kuma na gaya mana ba lallai mun iya kai inda ya kamata mu kai ba, amma duk inda ba muka tsaya to ya kamata din kawai. Bisa wannan tun daga nan za mu gane cewa ba za mu iya wuce matakin haƙoƙin iyaye akan yayansu ba. Amma kuma ban dauki alƙawari cewa zan dawo in ƙarasa haƙoƙin yara akan iyayensu ba. Madadin haka zan ba da shawara akwai muhadarar da aka taɓa yi Malam Mahmud na wurin, ina da Malam Jamilu ba na nan ko a can anguwan Jaba, akan haƙoƙin yara akan iyayensu kuma akwai kasafin. To wannan sai a nima shi kuma don wannan ma lakta ce guda aka yi awa 1 da minti 48 aka yi. To amma kafin mu tsaya to dole a yi wa juna kashe ne musamman mu matasa, lallai kashe ne mu matasa mu ɗaya na iyayenmu. Lallai da mukiyaye sabawa iyayenmu ko yin tawaye gare su, domin sabawa iyaye na daga manyan zunubai. Haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala na gaggauto da azaba a nan duniya ga wanda duk ke sabawa iyayensa ko yake masa tawaye. A lahira kuma Allah ba zai kalle shi ba, kuma ba zai shiga aljanna ba ranar kiyama, domin ya zo cikin al'adabul mufrad. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala unabbiukum bi akbar al kaba'ir salata, bana ba ku labarin manyan manyan zunubai guda uku ba? Qalu bala ya rasulullah, sahabbai suka ce ya manzon Allah ga mana. Qala al ishraku billah, manzo ya ce shirka da Allah, wa uququl walidayn, da yin tawaye da sabawa iyaye, wa kana muttaki'an fajalata faqala, manzo Allah yana kishin gida ne waɗannan maganganu guda biyu sai ya zauna ya ce ala wa qawli zuhur, da shaidar zuhur maganan zuhur kiran ƙarya mutum ya faɗi magana ta ƙarya babu dalili ko da baka a ciki ba gaskiya ko da fa ma ma da yukarriru wa hatta qultu laitahu sakat, manzo bai kushe ba yana ta maimaita ala wa qawlu zuhur a wata riwayar ala wa shahadatu zuhur, ya yi ta maimaitawa har sai da ma ni ne in ji mai riwaya na ce ina ma da zai haƙura shi haka nan. a shahid anan daga cikin manyan zunubai guda uku da annabi ya ambata anan akwai hukumul walidai yin tawaye sabawa iyaye haka na imamu al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah ta'ala harrama alaikum hukukal ummahati wa man anwahat wa wa'ad al-banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa ida'at al-mal bayi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lalle Allah madaukake ya haramta muku safawa iyaye da yin musu tawaye wa man anwahat da tabi'a hanawa amma kai kace a baka kai ka hana amma kai kana so a baka wa wa'ad al-banat dalbe ya mata da ransu saboda tsoron talauci ko saboda gudun abun kunya wa kariha lakum qila wa qal kuma Allah ya yake muku tabi'an nan ta qila wa qal an ce ya ce kullun da kana ba labari kana tare gishiri ne ko ba tare gishiri kullun da kai dai a ce ana BBC ana ba labari duk da abin da kaji ba daunawa ba tantancewa sai ka je ka fadi wanda hakan kan sa a gurma hakan kan sa a yi munafinci hakan kan sa a haka fada tsakanin mutane wa kadaraka su'al Allah ya yake muku ya kyamatar muku da yawan tambaya musamman tambayar da ba ta da ma'ana ba ta da amfani tambayar da za a yi dan kure ko tambayar da take yin an san ilimin ba amfani in an jahilta kuma ba cutarwa wa ya ba ta mal da tono ta dukiya ta hanyar yin albazaranci da ita da wulakanta ta da ciyar da ita ba ta yadda shari'a ta ce ba haka nan cikin al'adamin mufrad al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah illa huquq al-walidayn dukkan dhunubai Allah kan jinkirta mai yin su barkatan yadda su har zuwa ranar kiyama amma banda sabawa iyaye da yin tawaye shi kan wannan gaggauta shi ake a duniya fa inna ma yu'ajjilu li sahibihi salatu dunya qabla al-mawt domin sabawa iyaye da yin tawaye da kin ba su haƙoƙinsu Allah na gaggauto da hukuma ga wanda ke wannan tun a duniya kafin a tafi lahira kafin ya mutu kuma al-imamu an-nasa'i da bazar da hakim sai waito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatun la yadurru Allahu ilayhim yawm al-qiyama mutane uku Allah ba zai kalle su ranar kiyama al-aq li walidayhi mai yin tawaye da gujewa iyayensa mutum ya ma iyayensa tawaye ko ya guje basu ya shiga uwa duniya basu ba ruwansu da shi to Allah ba zai kalle ranar kiyama wa mudminu min al-kham ko wa mudminu al-kham da wanda ya mai da ruwa wa ya mai da giya ba ra san ruwan sha ta zo mai jini ta dafi jikinsa duk abin da zai ko cikin giya shi ma wannan Allah ba zai kalle ranar kiyama wal mannan aba da mai yin goyi da kyautar da ya ba ba da kyautar da ya ma goyi ba nan nan ka zo ka ce min ka dama na baka yana goyi wa dalafatun la yadkhulu al-janna ko mutane ku ba za su shiga aljanna ba ranar kiyama al-aq li walidayhi mai tawaye mai gujewa mai sabawa iyayensa wa diyu da wanda bai damu ba da abin da matarsa ke yi na alfasha da fasikanci da zubar da mutunci da makamantansu shi bai da kishi bai damu ba a zo a ga matarsa tsirara-tsirara tufafi-tufafi bai damu ba matar ta rika zuwa suna gogayya ka faɗa da ka faɗa da maza bai damu ba shi ne bai da kishi ya zama duyu wa rijlatu minan nisa da macen da ke tsabi'a irin ta maza take shiga irin ta maza take so ta mai da kanta kamar namiji to ba za ta gani na barana kiyama ka ce da nake dan uwa kiyaye abin da zai kusa da iyayenka domin kamar yadda muka ambata da can baya yardan Allah na cikin yardar iyaye fushin Allah na cikin fushin iyaye ka shaidi na uku ne zanta abin da zai jawo maka mummunar addu'a daga iyayenka domin hadisi ya zo wanda Sheikh Al-Albani ya inganta a cikin sahih Jami' Saghir Ma'idi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatu da'awat mustajaba la shakka fihinna addu'o'i uku abin karba ne abin amsawa ne ba shakka da'awatul wahidi ala waladi wa da'awatul musafir wa da'awatul mazlumi addu'ar da uba zai mummuna akan sansa wannan addu'a abin karba ce abin amsawa ce ba shakka a ciki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'ar matafi shi ma tabbata za a amsa mishi da addu'ar wanda aka zalunta shi ma tabbata za a amsa mishi ka shiri na hudu kada ka kuskura ka jawo wa iyayen ka zagi ko lana domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce min akbar al-kaba'ir shatmu ar-rajul walidayhi na daga manyan manyan zulubai mutum ya zagi iyayen shi kai sai sabbe suka ce ya rasulullah wa ali yaktubu ar-rajul walidayhi yanzu dai mutum ya zagi mahaifinsa kada nan manzo Allah ya ce ya subu ar-rajul ya zagi uban wani sai subu abahu shi wanda aka zagi uban shi ma ya zagi uban wanda ya zage shi wa ya subu umma ya zagi warwari sai subu umma shi ma wanda aka zagi uban shi ba ya ba shi ke na ya ja mu uban sa zagi ya la'anci uban sa a wani hadisi bando sallallahu alaihi wa sallam ya tsine mu wanda ya la'anci ba mun shi yanzu ba samu yayin da suke zagi yayin Bukhari Muslim suka rubuta din ka shede na biyar kar ka kuskura ka zama sanadin da iyayenka za su yi kuka kar ka kuskura ka sa iyayenka kuka domin al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi daga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma cewa wani mutum ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa mubaya'a kan zai hijira ya tafi ya bauta wa Allah ya ga iyayenka suna kuka saboda ba su son yin hijira ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce koma mazauta iyayenka ka je ka sa su dariya ka bayyana ka sa su kuka ashe kana mutum ya sa iyayen shi kuka ka ga wani bai damu ba ma ya ce sai ta kuka saboda al'amarin da yake marasa kyau da zagi da yake ga mata koma ya san sai kuka saboda ya zama gagare ne dan wiwi ko amar mana ba za a rasa irin su ba ko za a rasa akwai su a gogara akwai su a jikaji da wuciya akwai su a samaru akwai su a zaria akwai su a kaduna akwai su a najeriya akwai su a saudi arabia akwai su a ko'ina to ka shaidin ka dan uwa ka shaidin ki yan uwa ta ki zama aure ka zama gagara kan gagara uwar ce ta kuka saboda baƙin ciki uban ya ta kuka ya ce Allah tsire miki la ilaha illallah ka shaidi na shida kada ka taba jin cewa a zuciyarka wai ka biya haƙoƙin iyayenka kar ka taba ji in ka ji a zuciyarka wai ka ba iyayenka haƙinka ka shiga uku sau uku sau tara 82 kenan kar ka kuskura ka ji cewa ka biya iyayenka haƙinsu ko da ko me kake musu ko da ka kai su Makka da Madina ko ka gina musu masallaci a Madina ko ka ba baban mota ko ka ba mafiyar ka jari kai ko da kai kar ka dace ka ji ya ta hakkin su wallahi za ka iya jari domin ku ga cikin al-adabul mufrad daga Abu Burda cewa yana tare da Abdullahi dan Umar wata rana sai ga wani mutumin Yaman yana yin dawafi a Kaaba ya sa mahaifiyarsa a baya ya goye mahaifiyarsa yana dawafi ne ka aka ga dukkan abu da ya kai abu ko ya goye mahaifiyarsa yana dawafi da ita yana cewa inni la habairu hal mudallir in uqirat rakabu halam utaw ni ne abun hawanta dabbanta ko gadan bayan da za ta hau ni ne kamar hakuminta wanda yake horale da sai yadda ake da shi zai idan ba ga babuwan da in ba ka sa likaba in an hau kan doki ko ai da ake takawa in ma ya goce ko ya firgita ta to ni ba zan firgita ta ba sa'annan sai ce Abdullahi dan Umar wanda shi ma yana wajen kabin yace masa a tarani da laifa kana ganin na ji a hakokinta kana la Abdullahi dan Umar ta ila walau bi zafratin waida ko da numfashi dai baka biya ba numfashi daya baka biya ba sheta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Imam Muslim rawaito hadisi yake la yadzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastari fayutiku ba ba zai iya biyan uba haƙƙin sa ba sai in ya samu uban nasa matsayin bawa ya sai uban ya kuma yanta shi amma ba da yadda sai biya uban shi ba haƙƙin sa ba to yanzu ma ba bai balle da ka baban bai tsotsa yau ba balle aka biya ka yanta shi balle aka ga haƙƙin sa saboda haka har abada ba zan iya biyan haƙƙin babana ko haƙƙin mamana kai ba za ka iya ba to ran da kaje an ce wani na ganin ya biya iyayen sa hakokin sa hakokin sa ya shiga uku so uku so tara kashe bi na bakwai kada ka sake addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kama ka kada ka sake addu'ar da yake kama ka wata addu'a addu'ar da al-Imam Muslim rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ragim ragima an thumma rakima an ko rakima an thumma rakima an thumma rakima an man adraka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul janna kalkan ya tabbata dan shine ma'anan rakima an ko rakima an hawa wa dhil huwa al madalla hancin hanci da turmudu ko turmudewar hanci turmudewar hanci turmudewar hanci ta tabbata ga wanda ya riski iyayensa suna tsufa ma'ana iyayensa suka tsufa a gabansa dukansu ko ɗaya daga cikinsu amma bai yi aikin da zai sa ya shiga aljanna ba ta hanyarsu kaskanci ya tabbata ga mutumin da iyayensa za su tsufa yana da rai da hankalinsa da wayarsa dukkan ko da ya gaskin sa amma a ce bai samu yayi masa abin da zai tashi ga aljanna ba randa aka wai gari ka samu kanka a cikin wannan dan uwa to al'amarin ka ya lalace dan haka ka shedin ka ka shedi bakwai ka bayar da hakokin da muka ambata su zama guda uku kuma ina ganin za mu iya tsayawa anan insha Allah dan mun kai gaba tsayawa dai duk da cewa mun yi rabin dai abin da ya kamata a gabatar ne a cikin awa daya da miki 47 ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka Allah ya dace da mu Allah ya ba mu ikon biyayya da da'a da kyautatawa ga iyayenmu Allah ya sa iyayenmu su zama dalilin shigan mu aljanna ta hanyar abin da za mu yi musu na kiyaye haƙoƙin da Allah ta'ala ya ba su ina godiya ga shugabannin masallaci liman da sauran ƴan kwamiti da dattawan masallaci ga sunan duk gemu yayi fari sune iyayen namu Allah ya ba mu iko kuta mana addu'a Allah ya ba mu iko muku biyayya da shari'a ta ce dan mu shiga aljanna tunda an ce ku kuke tsakiyar koba kun ga ba ma so a ce ai ture ture tsakanin ba kun ma kun ga dama ku rika koba kun da abiya rana ce kenan Allah ya sa da kun ga ku ce ku ga ku ga ku ga ku muke jira amma kan zai tabbata ne ya amu mata fa mun musu da'a mun musu biyayya mun ba su hakokin su kamar da Allah ta'ala ya ce mu mana mai ayin Allah ya sa su mana biyayya Allah ya sa su mana da'a Allah ya masa albarka Allah ya tabbatar da alkhairi gare mu bayan shugabannin masallaci da dattawa ina godiya ga su matasa masu jini a duka wanda suka shirya wannan zama wanda suke da naci kamar da na ambata wajen bibiyar duk wanda zai gareta ko mai son zuwa sai ya zo saboda waya sai ya gidi da amsawa to Allah ya karfafa musu gwiwa ya ba su ikon dogewa da dagewa wajen cigaba da wannan kokari kuma ina godiya ga biyu daga cikin yan uwa malamai du'atu da ake tare da su anan wanda alhamdulillah suna nan kuma na san insha Allah ta'ala ba za su tashi anan ba har sai sun fada abin za su fadi ina roƙon Allah ta'ala ya sani albarka cikin zaman namu abin da fadi gare da Allah ne Allah ya ba mu dadan ya ba mu ikon aiki shi abin da na fadi ba daidai ba to kuskure ne daga gare ni kuma daga shedan ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe mana baki daya ya ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara su Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi cikin mu da zaman da mu lafiya ya ba mu lafiya zama lafiya a wannan kasa ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu da dukiyoyinmu da lafiyarmu da iyalinmu da zuriyarmu. Allah ya sa albarka cikin ilimin da yake bamu. Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke ji da ilimi. Wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.